Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana da kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal dukkanin su a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiya yau Juma'a ta babbar rana 6 ga watan Oktoba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba Trump ya cire hannun kasar a yarjejeniyar General Nuclear da aka kulla da Iran. Har ila yau Amurka hukumomin tsaro sun ce Stephen Paddock, mutumin da ya kitsa harin da ya kashe mutane 58, ya yi tunanin kai harin a wasu wurare kafin ya zaɓi wannan na bayan. Sannan kasar Bangladesh za ta gina sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya domin samarwa 'yan ƙabilar Rohingya matsuguni.
Kanin labarin kenan aka ji. Yayin da a jiya Alhamis aka yi bikin ranar malamai ta duniya, sai dai kuma
bana ranar malamai na duniyan bai yi armashi ba a jiyar Adamawa, yanda malamai ke bin gwamnati albashi na watanni uku, kuraɗen allowance na hutu na shekaru biyar, da kuma rashin ƙarin girma tun shekara ta 2002.
To a ƙasar Ghana kuma lamarin ba kamar na malaman jihar Adamawa ba ne, domin
sai ka rinka jin ana cewa sakamakon malaman karantarwa na a lahira, tun anan duniya malamin makaranta ya kamata su so masamun kyakkyawar sakamako.
Sai a biyo domin jin sakamakon da malaman Ghana suka samu. Za mu kawo muku rahoton zanga-zangar lumana da ma'aikatan filaye da kamfanonin jiragen sama suka yi a faɗin Najeriya. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba Donald Trump ya cire hannun kasar a shirin nuclear da aka kulla da Iran. Sannan ya nemi majalisar dokokin kasar ta maido da takunkumin da aka saka wa kasar a baya. A makon da ke tafi ake sa ran shugaba Trump zai bayyana shirinsa na ɗaukan wannan mataki a wani jawabi da zai yi, domin a cewar jami'an gwamnatin kasar, matsayar da aka cimma da Iran ba ta kare wani muradin Amurka. Sai dai wannan mataki ba wai zai soke matsayar da aka cimma bane a shekarar 2015, amma zai sa a maida zancen gaban majalisar dokokin Amurka, inda majalisar ke da kwanaki 60 ta yanke shawara ko a maida takunkumin da aka dage wa kasar ta Iran. Cire hannun Amurka wannan matsaya da aka cimma zai iya buɗe kofar sake yin dubi kan shirin, amma kuma shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce wannan ba zaɓi ba ne. A duk kwanaki 90 sai shugaba Trump ya bayyana ko Iran tana bin matakan da aka gindaya mata a ƙarƙashin shirin. Sai dai a wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojin ƙasar a jiya Alhamis, Trump ya nanata matsayarsa cewa Iran ba ta bin ƙa'idojin.
Hukumomin tsaron Amurka sun ce Stephen Paddock, mutumin da ya kitsa hari mafi muni a tarihin Amurka 'yan lokutan nan, ya zauna a wasu otel-otel da ke hangen wuraren da akan gudanar da shagulgulan waka a birnin Las Vegas da kuma Chicago. Rahotannin kafafen yaɗa labarai suka rawaito jami'an tsaron ƙasar sun ce Paddock ya kama ɗakuna biyu a wani otel a Chicago, waɗanda daga cikinsu za a iya hangen wajen wani bikin waka da ake a kowane watan Agusta da ake kira Lollapalooza, wanda kuma yake samun halartar ɗaruruwan mutane. Sai dai bai shiga ɗakin ba, kuma babu masaniya ko ya je birnin na Chicago na wannan ƙarshen makon, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta TMZ ta rawaito. Baya ga haka hukumomin Las Vegas sun ce akwai ɗakuna da ya kama a wani gini da ke kallon wajen wani shagalin waƙe-waƙe da ake kira Life is Beautiful Alternative Music Festival kafin ya kai harinsa na ranar Lahadi. Ma'aikatan otel ɗin Mandalay Bay Resort, inda ya kama ɗaki ya harbe mutane 58, sun ce Paddock ya buƙaci su ba shi ɗaki na sama-sama wanda ke kallon wajen shagalin taron waƙe-waƙen da ya kai harin.
Rundunar sojin Amurka ta tabbatar da mutuwar wasu sojojin ta uku da kuma jikkata wasu biyu bayan wani hari da aka kai musu yayin wani sintirin haɗin gwiwa da suke yi da dakarun jamhuriyar Nijar a kudu maso yammacin ƙasar a ranar Laraba. Wani jami'in tsaron Amurka ya tabbatar da muryar Amurka cewa a jiya Alhamis cewa sojojin da aka kashe dakaru ne na musamman a rundunar sojin Amurka da ake kira Green Berets. Wata sanarwa da rundunar sojin Amurka a yankin Afirka ta Afirka ta fitar ta tabbatar da mutuwar sojin jamhuriyar Niger daya. Emmanuel Lachaussee, wanda jami'i ne a ofishin jakadancin Faransa da ke nan Washington, ya faɗa wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa dakarun Faransa ne suka taimaka aka kwashe sojojin Amurka bayan wannan hari da aka kai musu. Zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan ta'asa da aka kai akan sojojin haɗin gwiwar na Amurka da Niger da yawansu ya kai 10. Akwai akalla sojojin Amurka 800 a Niger waɗanda ke samar da tsaro ga ofishin jakadancin ƙasar da kuma taimakawa wajen horar da dakarun Niger waɗanda ke fafatawa da mayakan masu tsaron ra'ayin addini.
To, labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Bangladesh za ta gina sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya, waɗanda zai ɗauki mutane sama da rabin miliyan 'yan ƙabilar Rohingya waɗanda suka tsere daga Myanmar a cewar hukumomi. 'Yan gudun hijira waɗanda suke warwatsa a sansanoni 23 a kan iyakar ƙasar za su koma wani babban sansani a dake gundumar Khas Bazar, kamar yadda ministan kula da ayyukan bala'i da bada agaji Muzaffar Hussein ya faɗa a jiya Alhamis. Ya kuma ƙara da cewa za a kulle dukkanin sauran sansanonin idan aka mai da su wuri guda, yana mai cewa za su mai da hankali ne kan 'yan gudun hijirar Myanmar. Kurarar 'yan gudun hijirar ƙabilar Rohingya zuwa Bangladesh daga watan Agusta ya sa adadinsu ya haura sama da 800,000 tun daga waɗanda suka fara shiga ƙasar daga shekarar 1978. Sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya shi ne na Bidibidi da ke Uganda, wanda ke ɗauke da mutanen da aka yi ƙiyasin za su kai 285,000, wanda ke biye da shi shi ne sansanin Dadaab da ke Kenya, wanda ke ɗauke da mutane 245,000.
A shekara ta biyu a jere, Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka dakarun da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen cikin jerin sunayen da take fushi da su saboda kisan ƙananan yara da suke yi. A jiya Alhamis aka gabatar wa kwamitin sulhu na majalisar wannan matsaya a rahoton da ake gabatar mai a duk shekara kan halin da yara ke ciki a wuraren da ake yaƙi. Rahoton ya ce dakarun da Saudiya ke jagoranta sun kashe ko kuma sun jikkata yara aƙalla 683 a bara, yayin wasu harharen sama da aka kai a makarantu da asibitoci waɗanda aka tabbatar da aukuwarsu. A dai ɓangaren kuma, a wani jerin sunaye na daban, Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran da dakarun Yemen da kuma rashin alka'ida da ke yankin ƙasashen Larabawa cikin jerin sunayen da take fushi da su saboda gazawa da suka yi na kare ƙananan yara daga bala'in yaƙi. Amma rahoton ya fi ɗora alhakin kisan yaran ne a kan dakarun da Saudiyya ke jagoranta, duk da cewa hukumomin Saudiyya sun ce suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin yaƙin bai shafi yara ba. A yau Juma'a ake sa ran jakadan Saudiyya Abdullah Al-Mu'allim zai gudanar da wani taron manema labarai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da a jiya Alhamis aka gudanar da bikin ranar malamai ta duniya, sai dai a jihar Adamawa Najeriya wannan biki bai yi wa malaman armashi ba. Ga wakilin muryar Amurka Sanusi Adamu da ƙarin bayani.
Taken ranar malamai na duniya na shekara ta 2017 shine biyan hakkokin malamai da samar musu 'yancin karantarwa cikin walwala. Wannan na zuwa biyo bayan kudirin da asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka na fifita harkokin malanta karkashin shirinsa na tabbatar da ɗorewar muradan kanni kannan da shekara ta 2030, musamman a yankunan duniya da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma rashin baiwa fannin ilimi kaso da ya dace a kasafin kuɗi na kasashe, musamman masu tasiri. Sowa lamarin da ke tawayyancin malamai da yanzu ke zama hannu baka. Bana ranar malamai na duniyan bai yi armashi ba a jihar Adamawa, yanda malamai ke bin gwamnati albashi na watanni 3, kuɗaɗen allowance na hutu na shekaru 5, da kuma rashin ƙarin girma tun shekara ta 2002, kamar yadda wasu daga cikin malaman suka yi bayani.
Gaskiya mikin din bai armashi ba, kasan malamai ba a biya su ba. Mutane suna magana yunwa, yawa zai zo ya zauna yana wannan wahala. Abin bai mara mashi da mun zo Teachers Day nan zai cika gaba daya, amma yanzu kaga bai cika ba.
Ni yar masana ko primary school, gaskiya akwai damuwa sosai, kamar ni na wa promotion na wa tun 2006 har yanzu ina level 9 instead of ya kamata ina level 13 ko 14.
To ranka dai muna ji a jiki ai ilimi garkon dan adam kai ba dan jarida ba sai da malami ya karanta da kai ka zama dan jarida ba.
Bai cin alƙawarin da gwamnati ta saba dauka na magance matsalolin da ke tattare da sha'anin malanta a matakin primary a ranaku irin wannan. Mataimakin gwamnan jihar Adamawa Injiniya Martins Nasiru Babale wanda ya wakilci gwamnan jiha sabanin abinda malaman suke tsammani za su ji a jawabin sa babu tabbas na lokacin da gwamnati ke sa ran magance matsalolin su. Ina son yin kira ga kamfanoni, masana'antu, kungiyoyi da jama'a masu hannu da shuni da su taimaka wajen ra'a ilimi, inji mataimakin gwamnan jihar Adama Injiniya Martins Nasiru Babale. To wani sako yake da shi ga gwamnatin jiha albarkacin wannan rana na malamai ta duniya? Comrade Rodney Nathan shine shugaban kungiyar malamai ta Najeriya reshen jihar Adamawa.
Sako ga wannan ranar shine gwamnati ta karkata hankalinta saboda ta biya malamai bukatunsu domin a samu inganci a koyarwa. Mun ji duk abin da gwamnati ta faɗa a bangaren ta. To fata da addu'ar mu shine za a yi kokarin da za a yi a biya mana bukatunmu.
Asusun kula da yara UNESCO ya ayyana ranar 5 ga watan Oktoba kowace shekara. Kana kuma ya sami amincewar Majalisar Dinkin Duniya a shekara ta 1994 a matsayin ranar yin juyayin irin hali da malamai ke karantarwa a ciki. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
A gai da Sunusu Adamu. To yayin da malamai a jihar Adamawa ba su ji daɗin bikin wannan shekara ba, a ƙasar Ghana kuwa lamarin ba haka yake ba, domin an zaɓi malamar da tafi sauran malamai ƙoƙari aka kuma ba ta kyauta. Ga wakilin muryar Amurka na Ghana, Ridwan Abbas, da ƙarin bayani.
Uwar gida Faustina Copson ta Richard Akwe Memorial School ta lashe kyautar malaman karantarwa da tafi duk saura ƙoƙari za a gina mata babban ginin zamani mai ɗakuna uku a duk inda take so. Ga abin da take faɗi cikin ɗoki da farin ciki na lashe wannan kyautar.
Great things he has done and greater things he will do.
Kai ne kai abu mai girma, za ka yi ababa masu girma. Ina jin na samu tsananin ɗaukaka da aka mai da ni malamar da tafi duk malaman ƙasar nan a sana'armu mai mutunci. Ina gode wa Allah matsayin nan da ya kai ni. Abokan aiki na waɗanda sun kaci kyauta dukkanmu da sauran waɗanda ma ba su kyauta ba, yau rana ce ta musamman a rayuwarmu. Muna gode wa masu aiki da muke yi da yin amanna da kokari da muke yi wurin tarbiyyantar da shugabannin gobe na kasar. Professor John Bafu ya karanta sakon shugaban kasa wanda yanzu haka yake ran gadin jihohin arewacin kasar uku. Yace da'iman sai ka rinka jin ana cewa sakamakon malaman karantarwa na alahira. Yace shi a wurin sa tun anan duniya malamin makaranta ya kamata su so masamin kyakkyawar sakamako. Abinda kenan yasa ya dauki wannan bakin da muhimmanci. Babu dayan mu dake buki da ilimi yake rubutu bai bi ta hannun malami ba.
A teacher whose patience, a teacher whose commitment and duty to service was unparalleled.
Malamin nan wanda hakurinsa, malamin nan wanda dagewarsa da dukufansa a aiki babu misali. Akwai wani lokaci da malamin makaranta ne ido a inda yake karantarwa, don haka ana girmama shi abinda yayi tasiri ga kasar. Ahmed Faisal ma malamin makaranta ne daga Boko Technical Institute. Ya min bayanin fannin da ya samu kyaututtuka har biyu.
Ya na award da biyu na farko na cikin da ya improve kusan shekaru uku zuwa shida da ya zama na yana kokari yana ci gaba. To shi Allah ya sa kuma Boko Technical Institute shi ya zo na farko. To wannan award na tana shi da farko. To na biyu ga award na shi, na biyu ga shi kuma wannan na wannan
na kai da kanka
ni da kaina babban matsalar da muke samu kayan da zamu koyar ma yara
kayan aiki
kayan aikin wanda zamu koyar musu ba kayan yara kuma sun yi yawa kayan da muke da shi kuma ya tsufa ya ji ma wurin muna roƙon gwamnati da a taimake mu
Ridwan Allah Muktar Abba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaidar Ridwan Abbas to daga kasar Ghana sai mu koma Najeriya inda daruruwan ma'aikatan filaye da kamfanonin jiragen sama suka yi gangami a babban filin saukar jiragen sama na kasa da kasa dake Lagos wakilin murya Amurka Babangida Jibrin ya hado mana da wannan rahoton
Today ma'aikatan filayen jiragen sama na Najeriya sun gudanar da wannan gangami ne tare da zanga-zangar lumana a haraban filayen jiragen sama daban-daban dake da su a jihohin Najeriya musamman ma dai babban filin jirgin sama na kasa da kasa dake nan Lagos to ko menene dalilin su na gudanar da wannan gangami Prince Olayinka Bioye shine babban sakatare na kungiyar ma'aikatan filayen jiragen sama a Najeriya
as a matter of fact what we are doing is in accordance with the directive of the Nigeria Labour Congress. What essentially is decent work? Decent work involves, opportunities for work, gender equality in the workplace, protection, the right of worker to engage freely, join union, belong, and so on and so forth.
Wannan tattaki muna gudanar da shi ne bisa umarnin kungiyar kwadugo ta Najeriya domin bikin ranar kula da haƙƙin ma'aikata na duniya. Kuma mun zabi gudanar da wannan zanga-zanga ne ko gangami a babban filin jirgin sama na Murtala Muhammad ganin cewa akwai kamfanoni dake aiki a ƙarƙashin ma'aikatar kula da filayen jiragen sama wanda ba su bin ka'idoji wajen kula da haƙƙin ma'aikata to sai dai kuma a yanda ma'aikata na filayen jiragen sama ke wannan gangami da kuma tunasarwa gwamnati buƙatar inganta rayuwarsu su ma 'yan kasuwa dake gudanar da harkokinsu na yau da kullum a filayen jiragen sama na kuka ne game da musguna musu da suka ce an yi a can baya na hana su gudanar da kasuwanci a filayen jiragen sama kamar da daya daga cikin 'yan kasuwan ya shaida mani
ni ne Shehu Isa Dayanu Dumus wani dan kasuwa mai bukata ta musamman mu 'yan kasuwa da muke nan terminal din nan mafi yawancin mu wallahi tallahi har sun hakura sun koma Abuja mu Allah bai ba mu wannan damar ba saboda haka muna kira ga hukumar nan ta airport da kuma gwamnatin tarayya ta duba da Allah da Annabi dangane da al'amarin masu saye da sayarwa a cikin airport din nan indai mutum ba yana da wani record mara kyau ba a taimaka a dawo mana da shagunan mu
kokarin jin ta bakin kamfanonin jiragen sama da ake da su a nan Najeriya irin su Arik da kuma Peace Air game da zargin da kungiyoyin ma'aikata ke musu na karya haƙƙin ma'aikata ya ci tura Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
a gaida da Babangida Jibrin har yanzu da ina tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1 da minti 18 na dare ga shirin mu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya
Alhamdulillah ina lafiya hajiya
To za mu fara yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Abdulrahman Amwase Amwase a can jihar Plateau
To
yace wai kullun yana fama da ciwon jiki me yake sa haka
To ai akwai abubuwa da ya hajjar su da sa mutum jikin sa yata ciwo wani lokaci inda mutum bai huta yanda ya kamata bai ci abincin da ya kamata ko kuma kai waɗannan abubuwan suna musamman ko kuma akwai abubuwa a cikin jikin sa wanda kai bai aiki yanda ya kamata saboda in dai bai jin kullun yana jin jikin sa na ciwo ko wani lokaci ya kamata ya je a duba domin bai kamata mutum jikin sa ya rinka ciwo ko wani lokaci ba
tana yiwuwa alama ce ta wata cuta
wani abu ne ke faruwa a jikin nasa inda musamman ma yawanci mutum baka ci abin da ya kamata, baka ci abin ce wanda yake da kyau sosai ko wanda bai ya kamata, kuma baka huta yanda ya kamata, kuma baka bacci yanda ya kamata da saura, to wannan na kawo ni. Amma in duk wadannan yana yin su, to ya kamata je a duba, domin ya je a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan, bai kamata yana ko lokacin jikin shi na ciwo ba hajiya.
Akwai wani irin gwaje-gwaje na musamman ne da za a yi kamar
ni? Eh, abin da ake shi da inda mutum ya je, akwai wanda ake abubuwan da ake kira physical, za a dubi komai ne da su jini ne da yanzu jikin mutum ke aiki, komai za a duba a bincika, domin bai kamata mutum ya rinka jikin sa ya ciwo kowane lokaci ba. Asabu, inde kuma yana nufin ciwo kamar gaɓoɓin su ne kowane lokaci suna ciwo, mu ba san shekaru malamin ba, wani ce in ka so manyanta gaɓoɓinka wani lokaci wani lokaci suka yi ta ciwo wani lokaci, to wannan duk manyanta ne.
To kamar dai yadda ya rubuto wasiƙa, in ya je gun likitan shi ya mai bayani, hakan za a duba shi.
Eh, za a duba, domin bai kamata jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba hajiya.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin.
Malamin ya sake wata tambaya.
To,
ya ce wai me yasa ne a wasu lokuta cikin mutum ke rudewa?
To abin da ke sa cikin mutum rude yawanci shi ne wani abu da ka ci bai dace da jikinka ba. Cikin naka inda abin da kici ko ka sha bai dace jikinka ba, to wannan dole yana sa jikin mutum ya rude.
Baya ga haka, akwai wani abin da ke kawo wannan matsala?
Yawanci abin da ke kawo rude banda wannan kuma, akwai dan su abubuwa da mutum ya ci yanda ba cikin bai yakan sa ciwon, kuma abubuwan wani lokaci zaka mutum za su dawo ta mance su. Eh, to wani lokaci irin ko kamar kumallo yanda ake kiran su zai dawo ta kamar zai fito, to duk waɗannan wani lokaci akwai ɗan ciwon ciwukan ciki da ke kawo wannan, so dole a je a bincika.
In an bincika dai an an ci sa za a ba da magani.
Eh, za a iya ba shi magani.
To tambayar shi ta ƙarshe, wai me ke kawo ciwon taɓin hankalin ƙwaƙwalwa ne?
To akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon taɓin ƙwaƙwalwa. Waɗansu mutane suna gado sai ga mutum kawai kanshi ya ruɗe kamar ya haukace.
Ana gado?
Eh, ana iya gado wannan, in dai kamar a cikin kakanninka ko iya ko kakanninka wannan lokaci ana gadansu, wani lokaci wadansu mutane suke wani hatsari ne yanda ya taɓi ƙwaƙwalwar ko kuma wani abu ya buge kansu sai ga kansu ya juye, kuma wadansu mutane wadansu abubuwa da suke sha, kin san akwai wadansu magunguna wadansu ƙwayoyi da mutane ke sha kan juya hankalinsu.
Ko kamar maganin da aka baka don jinyan wata cuta?
Eh, kamar yanzu kin san akwai wadansu mutane wadanda suka sha, akwai wadansu magunguna da masu ƙarfi sosai, in ka sha kada akan ba mutum ya sha kaɗan ne domin waɗannan lokaci wani irin tsananin ciwon jiki da sauransu, ko an maka aiki ana ba mutum, amma mutum ya dinga shan su to wani lokaci kuma yana
sai ya taba ƙwaƙwalwar mutum.
Eh, to kuma akwai wadansu mutane da suke shan irin magunguna ƙwayoyi kaɗan na kai barka da haka, kana shan su in baka yi hankali bai na iya juyar da kanka.
Ƙwayoyi masu gusar da hankali?
Eh.
To cewa iwai akwai magani?
Eh, to kamar inda ya kamar irin wanda aka gada, akwai magungunan da ake ba mutane yadda zai rage tsananin ciwon, kuma zai sa mutum ya rinka abubuwan da ya kamata, amma dole mutum ya rinka shan maganin nan kowane lokaci, amma dole sai an je an yi gwaje-gwaje a tabbatar me yasa ƙwaƙwalwar ta juye.
To kamar
aka tabbatar me yasa ta juye, to akwai magungunan za a iya bayarwa da ya taimaka.
Akwai, to akwai ciwon ƙwaƙwalwar da ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba?
Eh, akwai waɗansu kai tsanani da yawa sai dai kawai sai kuma ikon Allah. Amma yawanci ana iya warkar da mutum.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin, amin.
To yanzu bari mu leƙa makwabciyar Najeriya Jamhuriyar Nijar.
To.
Mun samu wasiƙa daga wajen Zakari Salifu a can gidan Runji, Jamhuriyar Nijar.
To,
Allah sa ka fahimci wannan ciwon, ya ce wai me ke haddasa tarin ƙashi?
Tarin ƙashi wannan ma hajiya wannan ciwon. Tarin ƙashi.
To haka dai, to ko ni ce ban gane rubutun ba, amma haka dai rubuta.
Tarin ƙashi, to wannan ban san wannan ciwon ba hajiya, sai dai mu yi bincike.
To a'a, to malam, ina fatan malam Zakari Salifu a can gidan Runji, Jamhuriyar Nijar, in kana sauraron mu a wannan lokaci ba likita bai fahimci cutar ba, ko kuma ni ne ban gane abin da ka rubuta ba, ko Allah ya ka sake rubuto ma wannan filin, in kai bayanin yanda ake ji kila likita zai baka ansa, ko ba haka ba likita?
Gaskiya ne hajiya.
A, to shi yasa na ce ina ganin kamar ko kila kai zaka gane.
A, wannan ban gane wani ma hajiya.
To tambaya ta gaba ta fito ne daga wajen Malam Gambo Barau a can Fituskum.
To
mun sha dai yawan mun sha ansa wannan tambaya a baya.
To
ya ce me yasa wasu mata ke haduwa da matsalar yin bari ne?
To bari akwai daliloli da yawa da ke sa mace ta yi bari. Na farko, wani lokaci yanda ake awon jinjirin in tana juna biyu din, to bata ringa zuwa ana awo ba kuma bata cin abubuwan da ya kamata, to wani lokaci wannan bai cika faruwa da amma wannan yana iya faruwa sai ta iya bari. Waɗansu kuma matan yanda Allah ya halarci mahaifin bai iya riƙe ɗayan da ya kamata, kamar nan ƙasashen wani lokaci mace na bari da yawa za a ji a ɗauki mahaifar sai ɗan ya ƙosa kafin a buɗe shi.
Wato irin waɗannan matan duk lokacin da suka yi ciki sai su yi bari.
Sai su yi bari. To nan ƙasa wani lokaci sai an je an ɗinki mahaifar bayan inda tana juna biyu da sai a je a ɗinki mahaifar. To kuma za a ce kada ta rinka aiki mai wahala da yawa, wurin ce ta rinka kwantawa kowane lokaci. To kafin ɗan in kamar cikin ya kama wata takwas ko takwas da rabi sai a buɗe. To in aka yi sa za ta haihu. Ko kuma waɗansu kawai akwai wani abu da kuma wani lokaci ake kira antigen. Wani lokaci shi abubuwan da ke namijin nata da ita nata ba ta haɗuwa.
To basu dace ba kenan.
Basu dace ba kenan. To wani lokaci in wannan bai datu ba, to wannan lokaci za ta yi ta bari. Wannan kuma sai kuma ikon Allah.
To kamar wannan antigen din da kace din in aka gano shine din ana iya bada magani ko ko ba za a iya yin komai ba.
Wani lokaci aka gane da wuri akwai abubuwan da ilimin kimiyya ke har yanzu ne ana bincike, amma wannan wani lokaci da wuya a gyara wannan. To kuma don su matan kawai kawai ba ma ba wani dalili kawai sai su yi bari.
Ikon Allah ba?
Ikon Allah kawai.
To duk ka kama ba da ansa a tun da ka ce akan je a gyara, don ya ce wani mataki ake ɗauka domin magance wannan matsala.
To kuma banda wannan kuma akwai wasu mata hajiya waɗanda in suka yi juna biyu din sai ga kamar suna da kamar ciwon sukari, shi kuma wannan ya tsanani in ba a gane ba yana iya kawo ɓari.
Oh, sai ya sa mutum ya mace ta yi ɓari.
Ko kuma ta haifi ɗan yanda ba a raye yake ba.
To a saboda haka in an gane sai a je a ba mutum mace magani kenan.
Magani waɗansu kuma za a kama hawan jini ne ya yi tsanani. Shi ma wannan dole inda aka ga mace tana da ciki tana, to dole ita ma a je a kai ta likita. In aka ba ta magani za ta iya haihuwa yanda ya kamata, amma dole a je a ba ta magani zai taimaka.
Zuwa awo din da yana da muhimmanci.
Shi yasa a kowane lokaci muke mutane magana muke cewa da Allah a rinka zuwa a yi awo din nan. Domin aka yi awo din nan ana gane duk wani abu da zai faru. Kuma aka yi sa'a da ikon Allah sai ga komai ya tafi daidai.
To Allah ya sa.
Amin amin.
To likita, wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito ne daga wajen Bala na Yashi. Ya ce wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka a lokacin da ake fama da sanyi sosai domin rigakafin kamuwa da wata cuta musamman lokacin hunturu?
To lokacin hunturu dai mutum ya kamata in za ka fitar lokacin irin ƙura ɗin da ya kamata in akwai abin da za ka iya ko rufe bakinka ko hancinka yadda ba rinka shakansa da yawa ba, to wannan yana taimakawa. Ko kuma lokacin in dai ba dole ya kamata ka rinka fita inda in kamar ƙuran ya yi yawa lokacin hunturu ɗin nan. Yanzu akwai lokacin za ka ga kamar hadarin iska ne.
To amma kuma ko yashi ne.
Dole mutum ya zauna a ɗaki kada ya fita. To amma in kana rufe bakinka da saura kuma kana haka ba abin da zai samu mutum, kuma mutum ya rinka cin abin da ya kawo abinci mai amfani wanda ke gina jiki, duk waɗannan na taimakawa.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To likita, lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai, kafin mu kai ƙarshen shirin ga Mahmud ya dawo mana da labarai, amma wannan karan a takaice.
Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba Donald Trump ya cire hannun kasar a shirin nukiliya da aka kulla da Iran, sannan ya nemi majalisar dokokin kasar ta maido da takunkumin da aka saka wa kasar a baya. A makon da ke tafi ake sa ran shugaba Trump zai bayyana shirinsa na ɗaukan wannan mataki a jawabin da zai yi, domin a cewar jami'an gwamnatin kasar matsayin da aka cimma da Iran ba ta kare wani muradin Amurka. Hukumomin tsaron Amurka sun ce Stephen Paddock, mutumin da ya kitsa hari mafi muni a tarihin Amurka a 'yan lokutan nan, ya zauna a wasu otel-otel da ke hangen wuraren da akan gudanar da shagulgulan waka a birnin na Las Vegas da kuma Chicago. Rahotannin kafafen yaɗa labarai da suka rawaito jami'an tsaron ƙasar sun ce Paddock ya kama ɗakuna biyu a wani otel a Chicago.
To madalla, kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Mr. Woman Samantha Bako, wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar 26 ga watan Satumba, kuma za a yi jana'izarsa a yau Juma'a a Jos. Allah ya bada hakurin jurewa shi. Haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga Malam Ali Alhajin Manga Gombe da sauran dangi saboda rasuwar dan uwansa Alhaji Barkin da Bakari Babbani Gire. wanda Allah ya warasuwa ranar Laraba a yi walfa da jihar Adamawa. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. To anan muke ka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma na yanzu, sai kuma anjima da hantsiya, mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu Amadu Muhammad Lalo da Sidi wanda ya hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashim ke cewa sai anjima kaɗan. Assalamu alaikum.